Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 7 ga watan Agusta da shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabata muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
A yau Laraba, shugaban Amurka Donald Trump zai kai ziyara a garin Dayton na jihar Ohio da kuma El Paso na jihar Texas. Hukumomin kasar Afghanistan sun ce wata mota makare da bama-bamai ta fashe a kusa da wani ginin 'yan sanda a Kabul, babban birnin kasar, inda ya kashe akalla mutum 14. Fadar shugaban Amurka ta White House ta nuna alamun ba ta kokarin rurrutu wutar rikicin cinikayya da Beijing, bayan da gwamnatin shugaba Donald Trump ta dau matakin ayyana China a matsayin mai cogen darajar takardun kudinta.
To, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ballewar wata gada a jami'ar Abubakar ta fawa ballewa da ke jihar Bauchi ta yi sanadiyar rufe jami'an na dan wani lokaci. Bayan haka za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da wata matashiyar likita wadda ta kware a fannin masu larurar kwakwalwa akan batun yadda wasu ke kashe iyalansu. Muna kuma dauke da rahoto akan kamen wasu 'yan kasar China da ke harkar masana'antar tarkacen na'urorin lantarki da aka yi a jihar Lagos. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adli Ture shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. A yau Laraba, shugaban Amurka Donald Trump zai kai ziyara a garin Dayton na jihar Ohio da ke tsakiyar yammacin Amurka da kuma garin El Paso na jihar Texas da yake kan iyaka ta kudu maso yammacin kasar, wanda karshen makon da ya gabata garuruwan biyu aka kashe mutum 31 a wani harbin kan mai uwa da wabi. Mazauna birnin na El Paso sun daura alhakin faruwar wannan lamari akan shugaban kasar saboda irin kalamansa da yake yi waɗanda ke tada hankali, inda suka buƙace shi da kada ya zo. Jami'an fadar White House sun ce ziyarar ta shugaba Trump da zai kai irin wacce ya saba kaiwa a duk lokacin da aka samu irin wannan hari na kan mai uwa da wabi, kamar wacce ya kai a Parkland da ke jihar Florida da Las Vegas na jihar Nevada, wanda shugaban kasar zai kai tare da mai ɗakinsa don jinjinawa waɗanda suka fara kai ɗaukin farko da kuma tattaunawa tare da iyalai da suke zaman makoki da kuma waɗanda suka tsira daga wannan bala'in. Mai magana da yawun fadar White House Hogan Gidley ya faɗa jiya Talata cewa Trump yana so ya je waɗannan yankuna da suke cikin alhini domin su yi addu'o'i tare, kuma ya yi musu ta'aziyya waɗanda suka rasa rayukansu, sannan ya kuma ƙara da cewa shugaba Trump yana kuma so a tattauna akan hanyoyin da za a magance faruwar hakan nan gaba. Hukumomin kasar Afghanistan sun ce wata mota makare da bama-bamai ta fashe a kusa da wani ginin 'yan sanda a Kabul, babban birnin kasar, a yau Laraba, inda ya kashe akalla mutum 14 da ya kuma matukar lalata gine-ginen da suke kusa. Mataimakin ministan tsaron cikin gidan kasar, General Kushal Sadat, ya faɗa a wani taron manema labarai cewa fashewar ta kuma jikkata mutum 155, cikinsu har da fararen hula 92. Ba tare da ɓata lokaci ba, ƙungiyar Taliban ta ɗauki alhakin kai wannan harin, tana mai ikirarin cewa cibiyar ce da ta 'yan sanda ke ɗaukan jami'an da ke yammacin babban birnin ƙasar. Wannan mummunan hari da ya hallaka mutane na zuwa ne bayan da ƙungiyar Taliban ta yi wa al'ummar ƙasar ta Afghanistan gargaɗi kada su shiga zaben shugaban ƙasa mai zuwa da za a yi. Mai magana da yawun ministan harkokin cikin gida na Afghanistan, Nasrat Rahimi, ya ce dan kunar bakin waken ya tayar da motar da aka makare ta da bama-baman a lokacin da jami'an tsaron suka tsayar da shi a wani wurin duba ababen hawa a wajen ofishin 'yan sandan. Fadar shugaban Amurka ta White House ta nuna alamun ba ta kokarin rurrurta wutar rikicin cinikayya da Beijing bayan da gwamnatin shugaba Donald Trump ta dau matakin ayyana China a matsayin mai cogen darajar takardun kudinta. Muna tattaunawa da kyakkyawar manufa kuma muna son mu ci gaba da tattaunawa da kyakkyawar manufa tare da China, duk kuwa da rashin jin dadin yadda wakilan China a wurin tattaunawar suka kasa cika alkawarin da suka yi a baya da kuma rashin samun ci gaba cikin tattaunawar, a cewar Larry Kudlow, daraktan majalisar raya tattalin arzikin Amurka, a lokacin da yake magana da manema labarai a jiya Talata. Ya kuma kara da cewa kofar mu a bude take don ci gaba da tattaunawa, inda ya bayyana cewa muna kan shirin karbar bakuncin tawagar China a watan Satumba bayan da muka gaza cimma matsaya a zaman tattaunawar da aka yi a baya-bayan nan a makon da ya gabata a Shanghai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka na shirin barin ragowar sojojinta a Siriya don tabbatar da galabar da aka yi akan kungiyar IS ta dore, yayin da wasu jami'an sojin Amurka ke gargadin cewa tsarin da aka bi zai iya saka kungiyar ta sake farfadowa. Wannan shakku wanda ya fito karara a rahoton da Inspector General na ma'aikatar tsaron Amurka ya fitar a jiya Talata na zuwa ne yayin da Amurka ke neman hanyar samun gudunmuwar sojoji daga kawayenta da ke Siriya a daidai lokacin da ake gargadin cewa duk da yake kungiyar IS ta rasa iko da yankin da ta ayyana a matsayin daular ta, har yanzu ba a yi galaba akan su mayakan nata ba. Wasu daga cikin soke-soken da aka yi ta yi kan matakan da aka dauka, wanda rahoton ya bayyana a matsayin kware-kwaryar janyewa daga Siriya, sun fito ne daga jami'an gamayyar dakarun da ke yaki a Siriya na CTJF-OIR, wacce ita ce headquarter rundunar da ke kula da dakarun Amurka da na kawayenta da ke yakar kungiyar IS. Jakadan Amurka a Rasha John Hotsaman Gino ya aikawa da shugaba Donald Trump wasikar yin murabus, wanda hakan ke nufin ya kawo ƙarshen aikin da ya yi na tsawon shekaru biyu. Cikin wata wasika, Hotsaman ya gode wa shugaban ƙasa kan yadda ya amince da shi a matsayin jakadan Amurka a Rasha cikin wannan lokaci mai matuƙar wahala a tarihin dangantakar ƙasashen biyu. Murabus ɗin nasa za ta fara aiki ne daga ranar 3 ga watan Oktoba mai zuwa. Hotsaman, wanda ɗan jam'iyyar Republican ne, ya bar ofishin gwamnan jihar Utah a shekarar 2009 lokacin da tsohon shugaban ƙasa Barack Obama ya naɗa shi jakadan Amurka a China.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, rahotanni sun bayyana cewa ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi kwanan nan a jihar Bauchi ya yi sanadiyar rasa rayukan wasu ɗaliban jami'ar Abubakar Tafawa Balewa su hudu biyo bayan karyewar wata gada da ke tsangayar jami'ar a ƙauyen Gobi. Haka kuma ana hasashen ɓacewar wasu ɗaliban. Wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Halin da ake ciki da hukumar gudanarwar jami'ar ta rufe jami'ar ne, kamar yadda shugaban jami'ar Professor Muhammad Ahmad Abdulaziz ya ce, sabili da juyayen rashin ɗalibai guda hudu. Za a kuma buɗe jami'ar ce a ranar 19 ga watan Agustan wannan shekarar. Gwamnan jihar Bauchi Sanata Balar Muhammad Kauran Bauchi, wanda ke ƙasar Saudiya, ya jajantawa al'ummar jihar a dangane da afkuwar iftila'in, sannan kuma ya ba da umarnin da ɗauki matakai domin shawo kan matsalar da kuma kai kayan agaji ga mutanen da suka samu raunuka. Kakakin gwamnan Bauchi Dr. Ladan Salihu ya yi ƙarin bayani kan batun.
To alhamdulillahi, na farko muna cike da jimami da kuma tausayawa ga wannan al'amari wanda yake kaddara ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Mutum hudu muka samu takamaiman labari cewa sun rasa rayukansu a nan jami'ar ATBU ne da ke cikin wato garin Gubi. inda suka hau wata yar gada na wucin gadi kusan mutum 40 suka hau wannan gadan kuma ba ta da karfin rike waɗannan mutane a daidai wannan lokacin. To bisa iftila'i wannan gadan ta afka shine ya kawo sanadiyar rasuwar kuma wato mun samu labari cewa su ƴan wato ɗaliban makarantan sun fara daga hakarkari akan wannan al'amari. Muna kira ga su ɗalibai da kuma musamman malaman su su yi wa kansu wato wazin ta natsu cewa wannan al'amari daga Allah yake, ba makawa, kaddara ne. Yadda yazo haka za a dauke shi, sai dai mu da su da dukkan jama'a mu haɗu a zaure guda. Na farko mu ci gaba da addu'a Allah ya tsare. Na biyu a dauki matakan gaggawa na agaji wanda na gaya maka mai girma gwamnati niya aika da shugaban majalisa na jihar Bauchi da kuma sakataren gwamnati, kuma ya ba da umarni cewa dukkan jami'ai da suke agaji na gaggawa a irin waɗannan abubuwan su tashi tsaye su ga abin da za su taimaka wa jama'a. Mu kuma muna nan muna ci gaba da addu'a da mu da ku a ƙasa mai tsarki. Gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ya ba da umarni wa wato shugaban majalisa ko kuma kakakin majalisar jiha Dangala Diman Ningid tare da shi sakataren gwamnati wanda a yanzu haka suna kewayawa sako-sako na birnin Bauchi yadda abubuwan nan suka kasance. Kuma ya ba da umarni cewa jami'an wato aikin gaggawa na SEMA, State Management Emergency Management Agency a turance kenan, su tashi a fujajen su dauki wato matakai na gaggawa tare da haɗin gwiwa da waɗannan shugabanni da suke ƙasa a birnin Bauchi don a ga wani wasu matakai za a ɗauka don a agaza wa jama'a. Gwamnati mai girma gwamna yana cike da damuwa a cikin wannan al'amari, kuma ya buƙaci dukkan mahajjata da suke nan a ƙasa mai tsarki da su ci gaba da addu'a wa jiharmu. Allah ya kiyaye wannan al'amari, Allah ya kawo waɗanda suka rasa rayuka, Allah ya gafarta musu, waɗanda kuma suke cikin hali na ƙaƙanikayi Allah ya kawo mana sauki.
Allah gaida Abdul Wahab Muhammad. Yanzu kuma zamu tabo batun kiwon lafiya. A cikin ƴan watannin nan an samu rahotanni akan matan da suka kashe mazajen su ko suka yi niyyar kashe su, haka zalika mazan da suka kashe matan su ko suka yi niyyar kashe su. A wata hira da nayi da Dr. Nafisa Nuruddin, matashiyar likitar da ta kware a fannin masu larura kwakwalwa, a lokacin da ta kawo mana ziyara nan sashen Hausa, na tambaye ta shin ko akwai alaka tsakanin larura kwakwalwa da irin wannan mummunan abu. Sai ta ce
akwai abubuwa daban-daban, zai yi wuya ka ce ga abu ɗaya takamaimai da shi ne ya jawo yanzu ake ganin mata na kashe maza, maza na kashe mata, wa ake kashe-kashe. Amma kuma wasu daga ciki yana mai yiwuwa daga lalurar ce. Wasu lalurai, akwai lalurai kala-kala na kwakwalwa da ke iya canza mutum tunani. Mutum ya rika tunani ko ya yi imani da abin da ba shi bane a zahiri. Wani zai rika tunanin cewa a wani na kai mai hari ne, yana kokarin ya kashe shi ko ya cutar da shi. So wani yana iya daga nan ya ce bari in kare kaina ni bari in riga in kashe mutum. Wani zai tunanin a daga lalura yi tunanin cewa to me mama a nan zama a duniya, gara kawai mutum ya huta to ya kashe kanshi, amma kuma idan na mutu na bar wannan shi kuma fa ya zai yi da rayuwa. So duk irin waɗannan suna iya faruwa. To amma kuma banda haka mutane suna ganin kamar masu lalura kwakwalwa su suka fi kisa ko yi ma wani lahani. To amma kuma ba haka bane, waɗanda ke da lafiyar kwakwalwa ma sun fi yin irin waɗannan. Bambancin shine shi mai lalurar kwakwalwa so da yawa ya yi imani cewa abin da ya daidai ne, don haka ba zai boye kanshi ba. Na biyu ba zai gudumma doka ba, wani da kanshi in ya gama kisa zai je kai kanshi kara, saboda shi a ganin shi ya kiyaye kanshi daga abin da ke faruwa. Baya ga haka kuma wasu masu lalurar kwakwalwa, ita kanta lalurar kwakwalwa tana hana su samun hikima da basira. na yanda za su yi shi wannan laifi su yi shi su kauce ma doka. So duk irin waɗannan abubuwan su suke sa an fi kama su. An fi gane su an fi kama su amma kuma masu lafiya su suka fi yin irin waɗannan aikata irin waɗannan laifuffuka.
To doctor, yanzu kuma sai mu tabo batun matsalar kwaya da yanzu kusan tabbata addaban mutane a Najeriya, a arewacin Najeriya an ce mata su ma sun shiga wannan harkar abin babu kama hannun yaro.
Kwarai kuwa.
Me da me kike gani yake haddasa irin wannan matsalar ta shan kwaya?
Haka. Akwai abubuwa da yawa da suke iya jawo matsala irin wannan. Ba za ka mutum ɗaya zai wuya ka cire ko mutum ɗaya ka ɗauka ko mace ɗaya kika ɗauka tana shaye-shaye, in kika ce za ki tsatsefe abubuwan da suka ja take wannan shaye-shaye, to za ki gano abubuwa daban-daban da suka haɗu suka haɗa kai suka sa ta a wannan yanayin da take ciki. Na farko, wani yakan haɗa daga gado, akan gaji jini ai kwayar halitta wadda take iya ta sa idan mutum ya fara shaye-shayen ya zama ya kamu da shi sosai. Akwai bincike da aka yi kan kaman masu shan giya haka iyayensu, ko da ba tare da iyayen suka girma ba, to in suka girma su ma suna iya su
a cikin halittar jini wannan yake.
Yawa. So akwai irin waɗannan evidences haka da aka yi bincike da ya nuna irin wannan. Baya ga haka kuma al'umman mu yanzu yanda take, al'umma ce ta kana zaune ne kai kana Kaduna amma kana magana da wanda ke Saudi Arabia. So duk waɗannan abubuwa sun dada bude ma mutane ido na cewa abinda ake yi a wani kusurwa a duniya, to kana inda kake nan da nan zaka sami kaga yanda ake yin shi.
Madalla a gaida Dr. Nafisa Nuruddin don jin karin bayani akan wannan hirar sai a tare shirin kallabi ranar Juma'a 20 na hantsi. To yanzu kuma za mu leka jihar Lagos a Najeriya. Hukumar 'yan sanda a jihar ta kama tarkacen kayan lantarki da ake fita da su zuwa kasar Sin da Vietnam da wasu 'yan kasar China ke yi ba tare da izini ba. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Rundunar 'yan sanda a jihar Lagos ta kama wasu 'yan kasar Sin guda biyu da take zargi da gudanar da wani kamfani da ke harkar hada-hadar fitar da dagwalon wayar salula zuwa kasashen ƙetare. Mutanen guda biyu masu suna Lin Pi Hu da kuma Li Ronin suna gudanar da wannan masana'anta ce a titin Sile Abuka da ke birnin Ikeja a nan Lagos. Mataimakin kwamishinan 'yan sanda a Kin Soji Adebayo shi ya jagoranci kai samame a wannan gini, wanda rundunar ta ce ana gudanar da shi ba tare da izini ba. A sanarwar da rundunar ta fitar tun da farko ya nuna cewa kayayyakin da 'yan kasar Sin din ke sarrafawa ana samun su ne daga wayoyin salula da na'urar tablet, kuma ana fitar da su ne zuwa kasar China da kuma Vietnam ta jiragen sama. Wannan dai ba shi ne karon farko ba da jami'an tsaro a Najeriya ke kama irin waɗannan dagwalo na masana'antu na salula ko rediyo da kwamfutoci, walau dai an shigo da su Najeriya ko kuma ake kokarin fitar da su zuwa kasashen ƙetare, kamar da ɗaya daga cikin kontrolin hukumar na Tinkam Ahmed Baba ya shaida mani.
E-waste wato irin su kwamfuta, su talabijin, sauransu da suka lalace, damuwan waɗannan shine kaga akwai irin su mercury, irin su candium da lead. Ka tuna lead lokacin da aka samu a Gusau a Zamfara, abubuwan da ya jawo, to irin wannan kaga za su gurɓatar da muhalli, za su wata ƙasa har da ruwan sha ma ka gani. So shine kake gani yanzu da dewa sai ka ji kafin ka ankar sai ka ji an ce kidney duk irin waɗannan abubuwan ne.
Binciken da rundunar 'yan sanda ta gudanar je ya nuna cewa 'yan kasar ta Sin guda biyu sun shigo Najeriya ne a watan Mayu da takardun izinin yawo na bude ido, kuma suka bige da zama har ma da kafa kamfani da kuma daukan ma'aikata domin gudanar da wannan sana'a da baya bisa ka'ida. Sanarwar rundunar 'yan sandan jihar Lagos ta hannun kakakinta Bala El Kanade ya nuni da cewa har yanzu jami'an na gudanar da bincike a inda ake ci gaba da tsare 'yan kasar ta Sin da gwalan masana'antu electronic da yana daya daga cikin matsalolin wanda ke fuskantar muhalli yanzu haka a duniya baki daya, abinda kuma masana da sauran hukumomi ke kokarin ganin an kawo karshen sa. Da kuma menene ra'ayin 'yan Najeriya game da irin wayannan kayayyaki na dagwalon masana'antu da ake shigowa da su ko kuma kokarin fita da su kasashen waje? Ga dai abinda wani da nayi hira da shi ke cewa,
dan wayannan abubuwan gaskiya illa ne ga mu mutane. To mutane nan ma mun ji dadi da aka kama su, dan abinda zai kawo illa ga muhallinmu da mutane, wajen da mutane suke, ka gani wannan abu ne mai hatsari sosai da ya kamata a kau da shi, saboda matsalolin mutane kan zo su samu kamu da cutar irin wayannan abubuwan. Misali light emitting diode, wannan abu suka gan su cikin electronics, wani ma kamar irin TV nan da ake yarwa a bola, dan wasu suna bi suna ciccire wasu abubuwa. To wayannan abubuwan suna da effect a jikin mutum, ka gani kuma in mutum bai kau da shi ba, wallahi illa ne gare mu, mun zama masu zama kewayen Lagos dinnan, ba ma Lagos kadai ba, duk wajen da ake da irin mutane na Allah tona asirin su.
Babin Ejibrin, murai Amurka daga Lagos.
Sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 11:20. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa.
Yanzu muna tare da bakwar ta kan muna ziyara na sashen sanin murya Amurka, barun bar bakwar ta mu ta gabatar da kanta.
Sunana Munir Ado, ni yar Kano ce amma muna zaune a Port Harcourt. So nayi primary school ina a nan Port Harcourt gaba daya, sai kuma da na gama daga nan nayi Synergy Niger State Aminane Secondary School dina New Horizons College. Bayan na gama daga nan sai na koma like Istanbul Ishik University. So anan Istanbul Ishik University ina karantan International Relations.
To Munira, zaki ban mu albarkacin bakin ki, kike ga rayuwar kice ke karanta elementary school a Kudu Zanja, Kudu da Nigeria, kuma ke asalin ke arewa ce. Ya kike bambancin karatu tsakanin wayannan Kudu da arewa? Kudu arewa ce a matsayin ke musulma kuma mutum ne Kano Zanja.
Ito makarantar da naje na musulmai ne na Yarbawa, so like bangaren addini wasn't ba wai akwai wani bambanci sosai ba, so da su ma like musulmai ne, so wajen addini ba wani like bambanci, saboda like mun samu ilimin addini. Mun yi har Islamiya muke kafin mu fara. Akwai ranar Mondays da Fridays muna assembly, so the remaining days na week din sai mu ringa Islamiya before we start. So like mun samu karatun addini, so da yake Yarbawa suna da like addini.
To wani bambanci ki gani tsakanin waɗanda suka yi karatu arewa da wanda suka yi karatu a Kudu?
Bambancin da na gani like was most yanda ake like English din. Most of them sun riga sun saba malaman su, in za su koyar da su akan musu bayani haka a Hausa da sauransu, su turancin su baya bashi da karfi sosai. Bai da
kuma kina ganin wannan zai ka kaman nakasu a wani lokaci idan suna so su bada abincin bakin su akan muhimman abubuwa.
Ito, but English is just a language, so I don't really think it's a down abu.
To daga nan kuma da ke kara karatun high school sai ki je a university a Turkiya, me yasa ki je a Turkiya baki zo na Amurka ba, ko baki je Turai ba, ko baki je wata ƙasa daban ba, baki je UK ba?
Ito kamar Istanbul haka, it's gaskiya wani abu da nake so game da Istanbul sosai shine yanda like garin musulmai ne, sannan kuma in aka zo irin harkan sallah haka, duk inda ka fita inda kake like akwai masallaci, kuma akwai bangaren mata irin kuma ga su da hijabai da komai. So I don't think that's something I can zan iya samu a sauran wajaje. Kamar yanzu su UK din da nan US haka suna struggling musulmai haka, kamar musu kamar wajen aiki in ba wai kana da partners da suke like
kishin addini haka,
kishin addini kaman ka ba, abin ba zai maka dadi sosai ba.
To wani kira gare ki yanzu, farzam ga mutane wanda suke mata kamar ke suna so su tura su kasashen waje, kuma suna da fargaba domin suna tsoro idan yaran sun je can za su dauki wasu al'adu wanda ba na musulmi ba, kuma al'adu wanda ba nasu ba.
To akan wannan dai ina ga duk wannan ya zo daga upbringing naka na gida ne
tarbiyya
da aka baka, and then that depends like duk wani ahalin mutun yake. So duk inda mutun yake, ko a Nigeria yake ko a kasar waje, in ya so baci zai baci ne a gani na, because duk inda mutun yake as far as ka rike tarbiyanka kuma kana da addinin ka, like duk wannan ba matsala bane a gani na.
To wani kira gare ki ayyan mata wanda su ma suna son su je su yi karatu a Istanbul, suna son su je jami'a su ma su samu sauyin rayuwa.
Mostly par gaban mutane shine zancen tarbiya and everything, but on as far as kun san cewa kun ba wa ƴaƴanku tarbiyan da ya kamata, you've done your best, ba abin da like za ku iya karawa. I think ragowan kawai za a bar ma Allah ne, because duk inda aka kai su dai bacin in za su baci, in suna da niyyar baci, like kawai a musu just a ja musu kunne kan abokanan arziki. That's like very important. Sannan kuma su rike Allah, su rike addinin su.
Munira Ado kenan, daliba ce a Jami'a State dake Istanbul, Turkiya. Mun gode kwarai da bamu dama tattauna tare da ke a cikin wannan shirin namu na himma ba ta rago, wanda ni Abdul Aziz Adili Toro ke gabatarwa da kuma hadawa daga nan birnin Washington DC.
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Gali Siraja Faki da Honorable Jafaru Yusuf na Dabo Faki, inda suka ce, "Salam murya Amurka, muna yabawa gwamnatin jihar Zamfara matawali bisa ƙwararren matakan da yake ɗauka domin samar da ingantaccen tsaro a jihar Zamfara. A ƙarshe, muna fatan Allah ya kawo mana dawamamman zaman lafiya a Najeriya da ma nahiyar mu ta Afirka baki ɗaya." Ga kuma sakonmu na gaba daga Baffa Haruna Bajoga, shi kuma ya ce, "Assalamu alaikum VOA Hausa, ko kaɗan ba ma goyon bayan kalaman da gwamnatin Kaduna ta yi na haramtawa zazzaki fita ƙasar India domin duba lafiyar shi, gani yadda kotu ta ba shi damar fita don duba lafiyarsa." Ga kuma saƙo daga Sade Sa'idu Daura, shi kuma ya ce, "Salam VOA Hausa, fara binciken ƙwaƙwalwa da ake yi wa jami'an tsaro a Najeriya a daidai wannan lokacin, tamkar ihu ne bayan hari. Ya kamata a ce tun kafin a ɗauke su aiki ne ya kamata a yi musu wannan bincike, ba sai yanzu ba wanda aikin gama ya gama." Ga kuma wasiƙar Babagana Alhaji Nukiya Wacakal, ɗalibi a Jami'ar Maiduguri tare da Malam Usaini Dangote Karasuwa da kuma Grema Grass Wacakal daga jihar Yoban, Najeriya, su kuma suka ce, "Assalamu alaikum VOA Hausa, har-harin ta'addanci da ƙungiyar Boko Haram ke ƙaddamarwa ɗan kwanakin nan, a gaskiya wannan abin tarda kuma Allah wadai ne. Ya kamata a ce rundunar sojin Najeriya ta sake sabon dabarun yaƙi da take da ƙungiyar Boko Haram, ko ma samu sa'ida rayuwa a wannan yanki namun arewa maso gabashin Najeriya." Sai kuma sako daga Ali Abdullahi Doran Baga, shi kuma ya ce, "Yin zanga-zangar juyan juya hali a ƙarƙashin gwamnatin demokradiyya tamkar cin amanar ƙasa ne a nawa ra'ayin, don haka ya kamata gwamnatin Najeriya ta ɗau matakan kawo ƙarshen wannan zanga-zangar." Sakonmu na ƙarshe kuma ya sake fitowa ne daga Sade Sa'idu Daura, inda ya ce, "Salam VOA Hausa, ganawar da Obasanjo ya yi da shugabannin Fulani don jin matsalolinsu da yadda za a magance su, hakan ya yi daidai. Amma fa sai dai mun san Obasanjo ya yi haka ne don ya nuna wa duniya cewa gwamnatin Buhari ta gaza magance wannan matsalolin. To madalla, mun gode kuma a ci gaba da aiko mana da sakonni." To madalla, kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
A yau Laraba, shugaban Amurka Donald Trump zai kai ziyara a garin Dayton na jihar Ohio da ke tsakiyar yammacin Amurka, da kuma garin El Paso na jihar Texas da yake kan iyaka ta kudu maso yammacin kasar, wanda ƙarshen makon da ya gabata garuruwan biyu aka kashe mutum 31 a wani harabi a kan mai uwa da waibi. Hukumomin kasar Afghanistan sun ce wata mota makare da bama-bamai ta fashe a kusa da wani ginin 'yan sanda a Kabul, babban birnin kasar, a yau Laraba, inda ya kashe akalla mutum 14.
To masu sauraro, a nan kuma za mu da sa'aya sai can an jima da daddare, ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniya mu Mr. Misha, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin Yau da Gobe.